وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Alhaji Muhammad Indimi a nan Dambuwa Road a garin Maiduguri ta jihar Borno. A yau 14 ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1431, wanda kuma ya zo daidai da 24 ga watan 8 miladiya ta 2010. A wannan majalisi da muke gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin Suratu Ibrahim alayhi salam. Kafin mu shiga cikin tafsirin gadan-gadan, akwai tambayoyi da zamu karanta. Wannan wata ce ta rubutu take cewa, na samu wanda yake so na da aure, amma mamata ta ce sai na yi diploma, na samu aiki sannan zan yi aure. Yau shekaran mu ɗaya kenan muna rikici akan maganar aure, ni da mahaifiyata. Ta ce ni ƴar kwara ce, amma kuma babanmu, babana kuma ya rasu, ni kuma banda wanda zan sa a gaban shi, wato zan kawo wannan maganar ta aure na a gaban shi. Akan maganar aure na, mamata har sun bata da yayata akan zancen auren, har tana faɗa mun cewa in je in yi duk abin da zan yi, amma dai in daina yi mata maganar aure. Da yayata ta ce za ta yi mamata, wato za ta yi mata da ta nemi ta bar ni, wato ta ce ki bar ta yi aure don kada ta je ta samu wata cuta. Sai maman ta wata ce, irina nawa ne suka mutu? Duk lokacin da na yi mata magana a kan aure, sai ta yi ta zagi na har sai jama'a sun ci. Don haka nake roƙon jama'ar musulmai da su taimaka min in auri wanda nake son shi da aure. Kuma don Allah ina son, wato wannan dai shi ne abinda ta rubuto a taƙaice. Tana magana a kan mahaifiyarta wacce ta hana ta yin aure. Kamar yadda muka yi magana jiya a cikin karatunmu cewa, uba ko uwa ba su da damar su ce mijin, wato mutum ya saki matar shi. Matuƙar matan nan mata ce ta kirki, mata ce saliha, mata ce mai tsoron Allah. Uba ko uwa ba su da wannan fawa ta su ce sai miji ya rabu da yarsa, saboda kawai yana ɗansu. Saboda wannan baya daga cikin ma'ruf, baya daga cikin shari'a, baya daga cikin aikin alkhairi da aka ce a yi musu biyayya a kansa. To haka nan uwa ko uba ba su da haƙƙin da za su ce wa ƴarsu ba za ta yi aure ba. Aure wannan wani haƙƙi ne da Allah ya bata, haƙƙin ta ne Allah ya bata. Ba kuma wani wanda sai ya hana ta wannan haƙƙin nata, musamman ma idan rashin yin auren zai ja ta zuwa ga fadawa cikin wasu fitintinu, zuwa ga lalacewa, zuwa ga saban Allah. To anan auren ya zama wajibi a kanta. Duk wanda yake tsoron fadawa cikin fitina, to aure wajibi ne a kansa. To idan aure ya wajaba a kanta, babu kuma wani mahaluki da zai ce ba za ta yi ba. Ko uwa ko uba, ko wani mai sarauta, ko wani mai mulki, ko ma mai taka, bai isa ya ce ya hana wannan wajibin ba. Saboda haka a dokar shari'a tana da ƴanci ta je ta auri wanda take so. Kuma idan uwar ko danginta ko babanta za su ce ba za ta yi ba, to tana da haƙƙin ta kai kotu, alƙali shi ya ɗaura auren a ga kuma wanda zai kwance shi. Saboda haka idan har babu wasu manya da za su iya shiga tsakaninta da mahaifiyarta, su sasanta su, su nuna wa mahaifiyar kuskuranta, in akwai wasu manya a cikin dangi, yana da kyau a kai maganar gabansu. Musamman yanzu a cikin maganar da suke cewa yayarta tana goyon bayanta, to wataƙila a samu wata daga cikin ƴan ubanta ko uwarta waɗanda su ma aka gaya musu maganar za su shiga cikin maganar. Kuma wannan wajibinsu ne su shiga, kar su ce ba ruwanmu. su ce ai yarta ce a'a anan haƙƙin ta ne da Allah ya bar ta za su karbo mata kuma kokarin su yi mata katanga da kariya ne daga fadawa cikin abin nan saboda ka tana da damar ta yi wa babarta tawaye ta yi wa mahaifiyarta tawaye akan wannan domin tana kokarin ta jefa ta ne cikin halaka ta jefa ta cikin fitina ta jefa ta cikin saban Allah ta jefa ta cikin cututtuka na zamani don haka babu maganar haƙƙin uwa anan haƙƙin uwa anan babu shi don haka ta je ta nemi wasu manya waɗanda ta san cewa za su iya shiga cikin maganar ko dai dangin ubanta ko dangin uwar ko ta je ta samu manyan unguwa same unguwa ko dagaci wanda yake babba dai a guri a shigo da shi cikin magana kuma shi zai zama mata waliyi fasultanu waliyu man la waliya laha wacce ba ta da waliyin da zai daura mata aure to shugaba shi ne mai waliyinta ko babban limami na gari ko limamin juma'a na unguwar zai iya mata walittaka ya daura mata aure da wanda take so kuma tunda har yana son ta tana son shi suka yi aure kaga shikenan su je su ci gaba da rayuwarsu ana samun irin wannan saboda wani kwadayin abin duniya da iyaye suke yi daga ƴaƴansu su hana ƴaƴansu aure wannan ba a cikin al'ummar mu ba kawai har cikin al'ummar Laraba yanzu yana daga cikin abinda wato a kasar Saudiya da sauran kasashen Laraba din nan irin su Kuwait irin su Qatar Bahrain da sauran kasashen Gulf din nan matsalar da ake fama da ita kenan kaga yarinya ta yi karatu ta samu aiki tana son aure amma iyayenta sai su ce ba za su yi aure ba saboda tana kawo musu wani abu ce tana daukar nauyin gidan tana wato income din uban yana karuwa saboda aikin da take yi sai haka sai ya hana ta yin aure kaga yarinya ta shekara 40 ba aure duk wani wanda ya zo neman ta sai ya kore shi da ya ga manemi ya zo sai ya kore shi to kaga wannan yana daukar alhakin yarsa iya tsawon shekaru da za ta dauka tana son aure bai mata ba a cikin saban Allah yake a cikin zunubi yake a cikin laifi yake kuma sai ubangiji ya masa hisabin waɗannan shekarun da yayi na bata wa yarsa lokaci da bata mata rayuwa ba zai ce shi ubanta bane don haka yana da haƙƙi ya ba wai kadara bace wani kyauta ce ubangiji yake wa bawa saboda haka baka da damar ka ce zaka sarrafa ƴaƴanka koda kuwa akan abin da zai cutar da su ne koda kuwa abin da zai zama saban Allah ne don haka tana da dama ta je gurin na sama da ita dangin iyayenta ko ta je gurin wani babba a unguwa in abin ya kama ma akai kotu na tabbata alkali zai shiga cikin wannan magana kuma zai daura mata aure da wanda take so biiznillah wannan kuma yake tambayar cewa bare da akai fitinar Boko Haram da yawa mutane sun aske gemun su sun saki wandunan su wato sun tattake wandunan su saboda kokarin ka abin nan shafa musu kashin kaza ka a sa dora musu laifin da ba su yi ba babu shakka a wancan lokacin fitina ne babu yadda za ka yi in ba haka ba yanzu sai a yi maka ta'addanci kai ba ka yi wani ta'addanci ba kuma kai a yi maka to wannan lokaci kaga lokaci ne da yake da larura da yake da wato hukuncinsa amma in komai ya lafa komai ya abin nan ba daidai bane ko mutum ya ci gaba da tattake wandansa ko ya ci gaba da tande habasa wannan ba daidai bane mutum yayi haka to kuma ya koma cikin wato ƴan bid'a ko kuma masu saban Allah wani kuma tambayar da yake cewa kayi magana akan za a iya yi wa mamaci sadaka shin ana nufin sadakar uku ko kuma koda yaushe ba wata sadaka uku sadaka in an ce a yi wa mamaci sadaka duk sanda ta samu in yau ya mutu kaga za ka yi masa sadaka a yau ka yi masa in bayan kwana biyar bayan kwana ashirin bayan kwana talatin babu magana lokaci amma a ƙididdige akwai uku akwai bakwai akwai ta kwana 40 akwai ta shekara wannan duk bid'o'i ne asalinsa duk magudanci ne da can abinda aka sani ana yi haduwa ake yi a yi shaye-shaye a yi kaɗe-kaɗe a yi raye-raye bayan kwana uku bayan sati ɗaya a haɗu a yi shaye-shaye a sha burkutu a yi raye-raye to shi ne aka gawa da musulunci ya zo sai aka ga to maimakon a daina duka bara a ɗan musuluntar da abu to babu yadda za a yi maguzance zama musulunci ba zai musulunci ba sai dai kai musulunci ko kai wancan sauraka ita sadakar nan ba ta da lokaci ba ta da wata rana tsayayya ko yaushe ana yin ta wani kuma yake cewa shi ma game da sadakar ni dai yake cewa ya karanta a cikin ahkamul janais Sheikh Nasiruddin Al-Albani yayi babin tahqiqu anna sadaqata wa ghayraha yasilu thawabaha ila al-walidi min waladihi la min ghayrihi cewa sadaka da sauran ayyuka mutun na samun ladan su ne idan dan sa ne yayi masa amma in ba dan sa bane ba zai samu wannan ladan ba sai kawo maganar Ibn Kathir wa allaysa lil insani illa ma sa'a Allah da yake cewa allaysa lil insani illa ma sa'a wato dan adam bai shi da wani abu sai aikin da ya aiwatar sai ibnu kathir yace ai kama la yahmilu wizra ghayrihi kadhalika la yahsulu min al-ajri illa ma kasaba huwa li nafsihi kamar yanda ba zai dauki laifin wani ba ba za dora masa wani laifin wani ba to haka nan ba zai samu ladan wani aiki ba sai wanda yayi da kansa wannan maganar ibnu kathir ce sai ka maganar ibnu taymiya a cikin al-ikhtiyaratul ilmiya yake cewa laysa min adati as-salafi baya daga cikin al'ada ta magabata idan sallauta tawwa'an idan suka yi sallah ta tadawwi ko suka yi azumi na tadawwi ko suka yi haji na tadawwi ko suka karanta qur'ani su ce akai ladan zuwa ga matattu na musulmi yace to bai kamata a karkace wa hanyar magabata ba hanyar magabata ita tafi falala ita tafi kamala to wannan mas'ala ce da aka dade ana magana malamai sun yi maganganu akan ta isar wato ayyuka na alkhairi kayi shi ya isa ga mamaci to akwai waɗanda suke cewa duk wani aiki na alkhairi idan kayi shi zai kai ga mamaci don haka zaka iya yin sallah dan wani mamaci zaka iya yin umara dan wani mamaci zaka iya yin azumi dan wani mamaci ya samu lada akwai waɗanda suka faɗi wannan akwai kuma wanda suka ce kwata kwata ba zai yiwu ba ba za ka yi azumi abin nan sallah ko azumi ko sadaka ko duk ba za ka yi ba akwai kuma wanda suka tsaya a tsakiya suka ce abinda nassi ya zo da shi to a tsaya a kansa nassi ya zo da batun hajji misali annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda cikin hadisin Ibn Abbas ya ga wani yana cewa labbaika an shubruma wato ya ubangiji zan yi hajji da shubruma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hujja an nafsika thumma an shubruma ka fara yi wa kanka hajji sannan ka yi wa shubruma shubruma din dan uwansa ne ya mutu sai yake so zai masa hajji sai annabi ce ka fara yi wa kanka sannan ka yi wa shubruma to kaga ashe ana iya yi wa mutum in ya mutu aikin hajji ana iya yi wa mutum in ya mutu aikin hajji ko kuma wato yadda ba zai iya saboda tsufa yayi tsufa ya ratattake da ba zai iya yin aikin hajji ba shi ma za a iya yi masa aikin hajji duk da yana da rai saboda tsufa ba zai iya aikin hajji ba wannan duk nassi ya zo da wannan to kaga wannan za a iya fadar cewa za a iya wa mutum haka nan sadaka ita ma nassi ya zo da ita koda kuwa masu tambayar ƴaƴa ne kamar Sa'ad ibn Abi Waqqas da ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifiyata ta mutu ta bar wata gona da tana so ta yi sadaka da ita amma bata yi ba Annabi ce je kai mata sadaka to ta kila ce ai danta ne kasancewa shi danta ne yayi tambaya ba shine illar ba abinda zamu fahimta dai anan shine sadaka din nan tana daga cikin abinda ai inda sallah ce zai je mata sallah ai ba zai mata sallah ba ce zai yi sallah saboda ita ko zai yi azumi saboda ita saboda haka wasu suka takaita abin akan nassi babu shakka shi da yana da kusanci zuwa ga ubansa sama da kowa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da kasabin ubansa ne wato aikin ubansa ne alwaladu min kasbi walidihi don haka idan da yayi abu da niyyar Allah ya kai lada ga ubansa zai iya zuwa ga uban nasa amma da sharadi ya zama cikin abinda nassi ya zo da su ne ko da kuwa dan don haka wannan maganar da shi Ibn Taymiya abin nan da shi Sheikh Nasiruddin Albani yake kararrawa wani bangare ne cikin maganganun malamai amma ko mu lokacin da muka yi maganar ba mu ce a yi sallah ba dan wani abinda muka faɗa mun tsaya akan wanda nassi ya zo da su ne addu'a nassi ya zo da addu'a sadaka nassi ya zo da sadaka hajji nassi ya zo da shi hajji na farilla ba na tadawi ba nassi ya zo da shi kai nema masa gafara wannan ma nasi ya zo da shi mutukar da ya mutu musulmi kana iya ka nema masa gafara saboda haka wannan wani bangare ne na Aisha ibn Taymiya yana da fadada akwai inda ya fadada maganar ma shi yana ganin zaka iya yin sallah ko azumi amma da farko ka shiga sallar da azumin da niyyar ci aiki ne ibada ce zaka yi wa Allah ba zaka yi wa wani bane in ka gama ta zama taka lokacin to sai ka iya kyautar da ita ga wani akwai wasu daga cikin takrira din Ibn Taymiya da yayi kamar haka farkonta ba zaka ce ka shiga da niyyar wani ba zaka shiga kamar yadda zaka yi sallah in ka gama daga baya kuma kana iya cewa ya ubangiji ladan nan tunda ladan ya zama mulkinka yanzu ya zama mallakarka abinda yake duk mallakarka ne kana iya kyautar da shi ga duk wanda kake so ayar ba tana magana cewa babu aikin da mutum zai amfane shi ba sai wanda yayi shi abinda ayar take nufi babu wani abin da ka cancanta ko kake mallakar sa ya zama mulkin ka ne naka ne sai wanda kai kai amma wannan baya hana wani mai abu wanda nashi ne ya san maka baya hana ya baka amma wa allaysa lil insani ay ma huwa mulkun lahu wastihqaqun lahu illa ma sa ba zai zama mulkin sa ba abin cancanta sa sai abin da yayi in ya zama mulkin wani abin cancantar wani to kuma wannan shi kuma yana da damar ya dauka ya baka ina ga mutakaita anan mu shiga cikin tafsiri kamar yadda aka sani a jiya muna kan tafsirin addu'ar annabi Ibrahim alaihi salam rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in inda baitikal muharram bismillah tarantu ita
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون
ربنا
إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
Annabi Ibrahim alaihi salam yayi waɗannan addu'o'i ya roki Allah abubuwa kamar guda bakwai a cikin waɗannan ayoyi wanda yake nuna cewa annabawa suna addu'a suna roƙon Allah ba kamar yanda wasu suke cewa Annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da za a jefa shi cikin wuta lokacin da aka sa shi cikin majaujawa aka harba shi Jibril ya zo ya ce kana da wata bukata a wajen Ubangijinka faɗa masa sai ya ce ba ni da wata bukata ilmuhu bihali hasbi min su'ali ilmuhu bihali wai sai ya ce da shi tunda Allah ya san halin da nake ciki wannan ya ishe ni ba sai na roƙe shi ba tunda ya san me nake ciki to wannan sanin da yayi ya gamsar da ni ya ishe ni ba bukatar in roƙe shi to wasu suna kawo wannan a matsayin wata martaba da daraja ta Annabi Ibrahim ya ki yin addu'a har ma wasu suke cewa su ma za su kwaikwaye shi don haka ba za su yi addu'a ba su suna ganin ko me suke ciki ba sai sun yi addu'a sun roki Allah ba ai Allah ya san me suke ciki to wannan kuskure ne na farko wannan kissar ba ta da asali kissa ce marar asali marar tushi marar kan gado annabi ibrahim alaihi salam yayi addu'o'i da yawa ga sunan barkatai a cikin alqur'ani akwai a cikin suratul baqara ga su anan anan abubuwa wajen bakwai ya roka to a lokacin da yake yace hasbi min su'ali ilmuhu bihali yace Allah ya san abin da yake ciki don haka ba zai roke shi ba nan da ya roke shi fa bai san abin da yake ciki ba ya san abin da yake ciki bal ma a cikin addu'ar ta sai da ya ƙara maimaita wannan ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء kaga wannan magana tana ƙara nuna cewa waccan kissar ƙarya ce ba gaskiya bane gashi anan ya tabbatar da cewa Allah ya san komai babu abin da yake boyuwa ga Allah a sama abin yake ko a ƙasa yake ba zai boyi ga Allah ba amma duk da haka bai fasa yin addu'a ba ya roki Allah ya tambaye amsa addu'arsa sauraka waccan kissa da ake faɗa ba gaskiya bace annabawan Allah sun yi addu'a alqur'ani cike yake da addu'o'in annabawan Allah annabi ibrahim annabi musa annabi nuh alaihi salam annabi isa alaihi salam duk sun yi addu'o'i annabi yunus alaihi salam sauraka addu'a ibada ce addu'a huwa al-ibada kamar yadda yazo a cikin hadisin tirmidhi addu'a huwa al-ibada addu'a ibada ce domin Allah yana cewa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ubangije ce ku roke ni in amsa muku wadanda suke yin girman kai game da roƙona wato game da bauta mun shine roƙon sayadkhulun jahannam daakhirin za su shiga jahannam suna kaskantattu don haka Allah yana son ka roke shi ma wanda ma baya roƙon Allah ubangije hushi yake da shi kamar yadda manzon Allah ya faɗa wanda duk baya addu'a baya cewa Allah ba ni Allah ba ni Allah ya min Allah raba ni da kaza to Allah zai fushi da shi dan a nuna maka dan ka fahimci bambanci tsakanin Allah da halittunsa da bil adam bil adam in ka cika cewa ba ni to za ku bata tun yana maka walwala yana har yanzu yana maka fuskar shanu amma Allah shi sanda kake roƙon sa sannan kuma zai je yana sanka sannan kuma zai rika kusanto shi zuwa gare ka sai ga sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'watad da'i idha da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun saboda babu wani annabi da aka ce bai addu'a ba ko kuma wani ya ce shi yafi karfin addu'a manzo sallallahu alaihi wasallama ga addu'o'in sa nan da yawa ba su ne ma muke kwaikwayon sa a cikin al'amuran mu ba zamu shiga gida zamu fita zamu kwanta zamu tashi daga bacci zamu ci abinci ko mun gama cin abinci zamu shiga kasuwa zamu sa sutura zamu shiga ban daki ko zamu fita duk annabi ya koya ya faɗi addu'o'i da zikiri da za a rika yi a wannan gurin to kaga wannan shine sayyidul khalqi gaba daya amma yayi addu'a a yakin badar da ya daga hannu lokacin da za a yakin badar yana ta addu'a har sai da godan sa ya faɗi a sayyidina abubakar yana lallashi sai na hasbuka munashadata rabbik addu'a da kake ya isa ta isa kanan ta isa to kuma wani ce yafi karfin addu'a shi yasa har ka addu'a ka ce dai a taya ka da addu'a amma ba ka ce ai ma addu'a ba kawai kai ka je kai mai to kai in baka roka ba ka roka in yaso wasu taya ka shi ma da addu'a haka ake so amma mutum ya miƙe kafa ya ce shi ko dai yana rena kansa cewa ai shi a gurin Allah kasami ne ba za a karɓi addu'a sa ba ko kuma shi bai isa ba don haka ba zai addu'a ba sai dai ya sa malamai su to ta yi taka ta karɓi ta shi wani malamin da zaka sa ta karɓuwa saboda watakila kana da tauhidi shi bai da shi saboda haka annabi ibrahim alaihi salam ya roki abubuwa a cikin waɗannan ayoyi ayoyin farko da muka karanta ya roki Allah maɗauki sarki ya mayar da garin makka ya zama gari ne amintacce gari ne mai zaman lafiya da babu tashin hankali sannan kuma ya roki ikhlasi wa junubni wa bani an na'budal asnam malamai suka ce ya fara gabatar da addu'ar zaman lafiya saboda ba zaman lafiya ba abin da zai yi hatta ita kanta ibadar sai ta nemi gagara sai da zaman lafiya ne za ta yi shi yasa sai da ya fara gabatar da neman zaman lafiya suna cewa zaman lafiya ma wato ya mafi lafiyar jiki ya zamana akwai zaman lafiya ya fi kana da lafiyar jiki wani yake cewa abinda zai nuna maka haka ya ce kaga dabba wato da za a samu akuya misali ta kari to za a yi mata magani ta warki, kuma za a bata abinci ta ci, a bata ruwa ta sha, tana kuma jinya har ta warki. Ci amma da za ka zo ka ɗaure dabba kusa da kura, ka ɗaure akuya kusa da kura, to in ka ka abinci ba za ta ci ba, ka ka ruwa ba za ta sha ba, haka za ta yi ta ihu tana kuka har ta mutu. To kaga ashe yanzu da zaman lafiyanta da waccan kare wanne fi? Kareya ta fi, abinda zaman lafiyan ya fi a gurinta. Saboda lokacin da take kareya abubuwan da tashin hankali nake so in ce, da tashin hankali da kareya wanne fi? Kaga tashin hankali ya fi hadari. Dan nan tana cikin tashin hankali, ga ta dai lafiyayya ce, amma saboda tashin hankali har ta halaka. Amma waccan kareya da yake tana cikin kwanciyar hankali, gashi ta samu waraka. To shi yasa sai da ya fara gabatar da addu'a a samu zaman lafiya, sannan sai ya kawo batun bauta, ya ce wa junibni wa baniya an na'budal asnam, sannan kuma ya ci gaba da cewa rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghayri dhi zar'in inda baitikal muharram. Biya mun dauko kissar lokacin da ya dauko Hajar ya kawo ta daji, lokacin bai ma zama gari ba, yana daji. Akwai abinda wasu suke faɗa a nan, su ce abinda Sara ita ce ta ce a ɗauke ta a je a yadda ita a daji, shi kuma Annabi Ibrahim alayhi salam ya ɗauko ta ya zo ya yadda ita a wannan guri. Wannan ba gaskiya ba ne, ba zai yiwu ba Annabi Ibrahim alayhi salam don kawai matarsa tana kishi da wata ce ka kai ta jiji, kuma ya ɗauke ta ya kai ta jiji, ya kai ta wani garin mana sai ya kai ta jiji. Wannan a kai ta jiji ɗin umarnin Allah ne, don kuma ya jarraba shi ne, a ga ƙarfin zuciyarsa, a ga yadda zai fifita umarnin Allah ne ko zai fifita matarsa da ɗansa. Saboda haka ya je kai ta da duk abin da muka yi bayani a jiya, mun kusa zuwa ƙarshen ƙissar lokaci ya mana halinsa. Annabi Ibrahim alayhis salam yana zuwa ya duba Annabi Isma'il lokacin ya yi aure, karan farko ya zo ya samu matarsa ta farko. Ya yi sallama ya tambaya yana nan, aka tace da shi baya nan, ya fita ya tafi farauta, don farauta yake ya samu abin farauta, zo a gasa nama sannan a ci a sha ruwa. To ya tafi nemo wa iyalinsa abinci, haka duk namijin girki yake, namijin kwarai zai riƙa fita yana nemo wa matarsa abinci, ba wai ya kwanta a gida ya ce matarsa ta je ta nemo ba. Ka san wani in matarsa tana aiki shi ya huta, sai ya bar raje a gida, sai dai in ta ɗauko albashi su cinye. Wannan ba mijin kirki ba ne, wannan mijin banza ne. Mijin kirki shi ne wanda zai fita ya je ya nemo, ya zo ya kawo iyalansa, ba shi ya kwanta ba iyalansa. Wato akwai irin waɗanda jikin, wato zuciyar ta mutu, yanzu irin masu zuwa su yi zaman kashe wando a ƙasar Saudiya ko a Jidda, za ka sun tafi da mata, shi ya zauna a gida, ya tura matarsa tare tana aikatau a gidan Larabawa, ana ba ta kuɗi tana kawo masa. Shi yana gida, wai ba zai fita ba, ka askari ya kama shi, don haka ko sallah baya fita, amma yana kwance a gida, ta je ta yi aikatau gidan Laraba, ko lalacewa ma za ta yi ta lalace. Akwai matar da inda take aiki mai gidan ya ce sai ta yadda ta ba shi kanta, shi kuma zai mata ƙarin albashi, zai ƙara mata riyal ɗari. Lokacin da ta ce ba za ta yadda ba, ta zo take gaya mijin ai wannan gurin za ta bar aiki, sai ka hauta da fada, dan me zaki bari, kuma menene to, menene in kin yadda, wani abu ne? Ai ba zai ce cinye ba, ai ba zai ce cinye ba, wani abu ne? Ki tafi. To kaga wannan kamata yi, wato a kai shi gaban alƙali, in ta kama ma a yanka shi. Wannan ba mutum bane, ba mutum bane. Mutumin dai da zai ce wa matarsa ta je ta yi zina, saboda shi a ƙara musu albashi na riyal ɗari. To kaga wannan matacce zuciya kenan, duk mutumin kwarai, namijin kwarai, shi yake ciyar da zuriyarsa, ba shi yake ciyar da matarsa ba, matarsa yake ciyar da shi ba. Saboda haka da ya zo ya yi tambaya, aka ce ya tafi farauta, sai yake cewa kaifa aishukum, ya kuke rayuwa? Sai su ce gaskiya muna cikin matsanancin hali, wahala dai kan muna shanta, wahala yau ta yau, daban ta gobe, daban ta jibi daban, sai dai haƙuri abu, amma gaskiya ba daɗi, banda nama da ruwa ba abin da muke samu. Ta dai yi mita ta faɗi abubuwa dai marasa daɗi, ya ce to in ya zo ki ce da shi ya canza dokin ƙofarsa. Ta ce to lokacin da Annabi Isma'il ya shigo gida, sai ke cewa na ji ina jin ƙanshin yayin sai ji kanshin ubansa annabi ibrahim wannan ita ce lugatul qulub to zukata sukan yi magana da juna gasu ba a tare suke ba amma sukan tattauna da juna wani lokaci shi yasa Allah yake gaya mana kissar annabi yaqub alaihi salam wanda duk dai dan gidan ne zuzurriyyace walamma fasalat al'ir qala abuhum inni la ajidu riha yusuf laula an tufannidun qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim yace ina jin kanshin yusuf ba dan dai kada ku zarge ni ba ku ce kawai tsufa ne kuka ce ai ko kana cikin tsufan naka har yanzu dai kana cikin damuwa to haka shi ma annabi isma'il yace ya jire ya ji kanshin abin yace baki wani bako ba tace eh wani dattijo zo mai kama kaza ta sifanta shi yace me ya tambaye ki ya tambaye ni yadda muke rayuwa na kaya masa gaskiya muna cikin wahala yace to daga nan bai baki wata wasiya ba yace eh ya mun wasiya yace ka canza abin nan dokin kofar ka yace to ya bani umarni in saki ki za ka tafi gidanku baka sai ya saki ta an sifanta mace ya sifanta mace da dokin kofa saboda dokin kofa nan ne gurin wato nan ne marfi da yake sitirce abin da yake cikin daki in aka samu aka balla kofa to shikenan rufe asirin mijinta ne to wannan ita ce macen kware shi yasa zaka ga mijinta yana son ta wacce kuma zaka rika tona asirin mijinta to wannan ba mata kirki bace dan haka duk abin da mijinta zai mata ba za ta gode ba shi yasa annabi ibrahim yace ya canza ta ya sake ta ya kuma auren wata annabi ibrahim ya sake kawo musu ziyara aka kuma sake yin dace baya gida ya tafi farauta sai tambaye matan nan yaya kuke rayuwa tace alhamdulillah ai mu ba gaskiya wato sai dai mu gode wa Allah amma ba abinda muka rasa sai muna cikin yalwa muna cikin kwanciyar hankali ta yabi irin yanayin da suke ciki daga nan sai ce to in ya dawo ki ce da shi sabbita atabata darik ka kara kafe dokin kofar nan naka da ya dawo ya ji kanshin alamar babansa ya zo gidan yake tambayeta akwai wanda ya zo ta ce eh akwai wani wanda dattijo ya zo mai kama kaza ya gane babansa ne ce me yace miki me kika ce masa ya tambaye ni irin rayuwar da muke ciki ni kuma na gaya masa dai cewa babu wata matsala kuna cikin kwanciyar hankali yace to daga nan wacce wasiya ya miki ce ya tace ya ce ka kafe wato dokin kofar nan taka ce to ya umarce ni ne in rike ki hannu biyu wanda ke ce matar kwarai to irin wannan matar ce idan aka wato kaddara ubangiji ta zo ta rasu sai ka ga mijin kamar ya hauka wani labura ne yana aiki a karkashin ubangidansa babban dan kwangila ne to amma shi labura ne mai amana mai gaskiya sai ubangidan ya ce to zan aura maka yata sai ya aura masa yarsa to duk bayan wasu yan kwanaki ko sati biyu shi ubangidan yakan shirya kabakin abinci gidansa ya gayyato ƴaƴansa da mazan abin nan a zo a ci abinci to ita wannan da aka aura lebur duk sanda aka zo aka kawo abinci ya sai ta kici ya ba za ki ci ba ta ce a ai abin nan duk da aka kawo muna samu alhalin ba ta samu ba ce ai ba wani duk abin da za ku samu anan ina samu a gidana shi yasa lokacin da ta mutu aka ga shi mijin nata yana kuka ana ta bashi hakuri kuka da sauti fa irin abin da ba aka hana shari'a ta ce ka daina ka yi ana ta lallashin sa yace baka san wace ce ba wannan matar har ta mutu ba a san asirin mu tsakanin mu da ita ba a gidansu ji ake duk irin kabakin da ubanta yake a gida ni ma a gida ina kawo mata haka har ta mutu ai ba zan manta da ita ci gaba da kuwa yana ihu to shi yasa annabi ibrahim alaihi salam yace ka rike wannan matar to haka sayyidina isma'il ya zauna a cikin wannan kabila ta jurhum a nan wannan guri har ya zama ya rayu wato jama'a sun tattaru a gurin an samu kuma kabilu na daban-daban to shi annabi Isma'il alayhi salam shine uban Larabawa binnan shine uban Qurayshawa duka Qurayshawa ta nasaba su suke fitowa kuma shine awwalu man nataqa bil arabiyyah al mubina kaman da yazo a hadisi shine wanda ya fara yin larabci mai fasaha wato ya koyi larabci daga kabilar Jurhum amma da ya koyi larabcin kuma sai Allah ya sa masa fasaha da azalaka da azancin magana sai ya zama na duk ma wasu larabawan da ke Rum ya fi su iyawa magana su tafi fasaha shi yasa a wata riwayar aka ce shine awwalu man nataqa bil arabiyya shine farkon wanda ya fara yin larabci to ba ana nufin cewa ba laraba gabanin sa ba ana nufin larabci mai fasaha shine farkon wanda ya fara yin sa yace rabbana ya ubangijinmu inni askantu min zurriyyati na saukar da wani bangare na zurriyata dan bai saukar da duka zurriyarsa ba ya saukar da Sara abinnan Hajar ne da danta kawai amma Sara ba ta gurin biwadin ghairi dhi zar'in a wani fari wanda ba mai shuka ba inda baitikal muharram a wajen ɗakin ka mai alfarma rabbana li yuqimus salata ya ubangiji dan su tsayar da sallah wato na kawo su nan na aje su ya ubangiji dan su bauta maka ya za a yi ka kawo su gurin da babu ci babu sha kuma dan su yi bauta wannan ya nuna cewa annabi Ibrahim alaihi salam ya gamsu cewa wannan zurriyar tashi Allah zai raya ta ita kuma za ta raya wannan gurin kuma za ta raya wannan gurin ne da ibada da bautar Allah shi yasa anan take yake fadar dalilin kawo su yace li yuqimus salata sai ya fadi sallah a duk duniya ba inda ake sallah kamar nan gurin ko akwai ba inda ake sallah kamar Makka faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhi ya ubangiji ka sanya afidatan zukata minan nasi zukata ta na daga mutane zukata ta wasu mutane tahwi ilayhim tana karkata zuwa gare su za mu ga Allah ya ce minan nasi min din nan tab'idiyyah dan a nuna ba kowa ne yake sha'awar zuwa Makka ba sai musulmi wanda ya san abin da yake za ka ga wani da musulmin ne amma ya fi son ya tafi London ba haka ba ya fi son ya tafi New York wani da ka ce da shi ya tafi Makka Umara wallahi gara ka ce ya tafi Lagos ko Anacha wataƙila akwai yana da business a can za ka ba kowa ne yake marmari na gurin ba sai waɗanda suke musulmi kuma za ka ga duk inda musulmi yake musamman wanda bai taɓa zuwa ba marmari yake ya ganshi a Makka kaga tsohuwa tana ta kulle-kulle tana ta dan kulle-kullanta tana ta adashi tana ba komai take so ta tara kuɗi ta tafi Makka Allah ya jefa mata san zuwa Makka to miliyoyin musulmi da ke duniya haka suke sha'awa su gansu a ƙasa mai alfarma musamman wanda ba su taɓa zuwa ba musamman wanda ba su taɓa zuwa ba Allah ya sanya san wannan gurin ka duba guri ne fa wadin ghairi dhi zar'in guri ne da ba shuka banda duwatsu babu komai a gurin amma kuma sai gashi Allah maɗauki sarki ya canza gurin ya sa wa mutane shauƙin zuwa gurin sai ya ce warzuqhum min ath-thamarat dan ba zai yi abautawa Allah ba babu abinci ka azarta su da kayan marmari duk da kalmar samara tana ɗaukar ma'anar kayan marmari tana ɗaukar kuma ma'anar abinci su gero su dawa su alkama dinnan duk samarat ne shi yasa Allah ya ce kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadi saboda haka su ma waɗannan abubuwan da ake abin na da ake nomawa na masara da gero da dawa da alkama da duk waɗannan suna cikin su ma asmara Allah ya ce ka azurta su da kayan marmari ka duba addu'ar da annabi Ibrahim yake yana addu'a a gurin da yake fako a gurin da yake duwar wasu a gurin da babu shuke-shuke amma kuma yana cewa a azurta su da kayan marmari wannan yana nuna cewa in ka riƙe Allah to ka roƙe shi duk abin da kake so kada ka ji cewa akwai abin da zai gagara Allah bai duba cewa gurin nan guri ne wanda yake duwar wasu ba ya zai roƙi kayan marmari a wannan gurin inda wani ne sai ya ce Allah Allah ka tsare su daga namun daji abinda zai tunanin ai namun daji ne za su abin Allah ka tsare su daga namun daji da miyagu mutane da kwankwamai amma duk ba wanda yake roƙa musu ba su yi ibada kuma Allah ka ba su abinci sai gashi ubangiji ya karba addu'arsa ya sanya kasar garin Makka wato haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna ya zan ta ko ina ana kai masa kaje Taif wani lokaci in ka shiga Taif kaje zaka sayi wani abu kayan marmarin sai a ce a wannan Makka za a kai ka saya a can ba za a sayar maka nan ba sai kaje Makka ka saya an shirya shi ne na Makka to haka nan kasashe yanzu irin su kasar Syria kasar Jordan kasar Masar kasar Yemen zaka rika ganin kayan marmari wanda daga cikin ake tubo da su wasu ma su da suke can ba za su same su ba sai sun zo nan saboda da masu noman sun noma sun san inda za a je a saye su da daraja shine a garin Makka saboda haka sai ka je garin Makka ka ci kayan dadi ka ci tuffa ka ci inabi ka ci waye in ka dawo garin kuma ka ci yalo yace faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhi warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun yace ya ubangiji ka azanta su da kayan marmari domin su yi godiya wato kaga wannan shine bambanci tsakanin annabi ibrahim alayhi salam da su quraishawa a lokacin da alqur'ani yake sauka su gashi Allah ya yawaita musu ya yalwata musu ni'ima din ya ba su zaman lafiya din a sakamakon addu'ar annabi ibrahim amma su sun ki bin addinin su sun ki godewa Allah sun canza ni'imar Allah da kafirci badalu ni'matallahi kufra to gashi kuma annabi ibrahim wanda shine kakansu wanda suke takama kakansu ne amma gashi shi abin da ya addu'a yayi Allah ya samar da zaman lafiya a garin nan dan abautawa Allah shi kadai kada abauta gunki Allah ya bada kayan marmari da kayan walwala a garin nan domin a tsaya a yi ibada a bauta wa Allah yadda ya kamata domin in ciki bai cika ba bautar Allah ba ba ta yi wadda abin nan ba saboda haka sai shi ya sa musulunci yace an kawo abinci to ka fara da shi kafin sallah saboda in kana cin yunwa kuma kana ganin abincin nan a ce da kai za a yi sallah to a gaskiya sallar nan rabi da rabi za ka yi musamman a ce kanshin abincin yana bugawa ga yunwa to sai aka ce ka fara da abincin in ka gama to sai ka je kai sallah shi yasa ibnu umar a azumi a irin wannan lokacin in ya je buɗe baki sai ya cika cikin shi tab yana ji ana iqama yace kai sai na gama wannan ba laifi bane saboda ya zo masallaci cikin nutsuwa ba yana yi yana ganin yana jin haushin liman ba cika liman ya fiye dogon ruku liman ya fiye dogon sujjada amma in ya koshi ba zai damu ba yace rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'li ya ubangiji ka san abinda muke boyewa ka san abinda muke bayyanawa wato babu abinda zai buye gare ka manufata ta wannan addu'ar Allah ka sani ka san dan kai nake wannan addu'ar ban nufi wani abu da wannan addu'ar ba sai dan Allah madaukakin sarki ka taimaka wa mutanen garin nan abinda nake so Allah madaukakin sarki in samu yardarka in samu ikhlasi domin ka san komai ka san na zahiri ka san na batini wasu malamai suka ce ma nukhfi ana nufin abinda muka boye wato abinda annabi Ibrahim ya boye na san haja wa ma nu'lin da abinda muke bayyanawa abinda yake bayyanawa shi da hajar na kuka kukan rabuwa to amma abin yafi karfin wannan fasara Annabi Ibrahim alayhis salam yana magana ne akan zuciyarsa gaba daya yace Allah ka san abinda na boye a zuciyata gaba daya ba boye komai ba sai ikhlasi gare ka komai nake yi dan dan kai nake ya ubangiji addu'an nan da nake wa mutanen garin nan da komai da nake ya ubangiji ina yi ne dan kai don ka san komai babu abin da yake boya gare ka fil ardi wala fis sama a sama ko a ƙasa an ambaci sama da ƙasa amma ana nufin komai ma ko ina ma saboda sama da ƙasa shine abin da dan adam yake gani a zahiri amma abinda ma ba sama ba ƙasan yake ba ma ubangiji ya san shi sannan sai yace alhamdulillahi alladhi wahabani ala alkibari isma'ila wa ishaq na gode wa Allah yabo da godiya da kirare sun tabbata ga Allah alladhi wahabani ala alkibari wanda yayi min kyauta yayi min kyauta duk da manyanta duk da na manyanta isma'ila wa ishaq kyautar isma'il da ishaq ya min kyautar Isma'il da Ishaq duk da naman yanta na tsufa inna rabbi la sami'ul du'a lalle ubangiji na mai karbar addu'a ne wato mai jin addu'a ne ma'ana mai karbar addu'a ne kaga sai ya dawo yana godiya da ubangiji ya masa kyauta ka duba yadda ya kirawo ƴaƴa da matsayin kyauta domin ƴaƴa da ubangiji zai baka kyauta ce ya baka ba kasancewar kaya aure dole ka samu na sau nawa ake samun mata da miji sun yi aure shekara 20 30 ba da ashe aure ba shi ke sa a samu da ba sai ubangiji ya ga dama ya baka ya habu liman yasha'u ina san wa habu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima ubangiji madaukakin sarki shi yake kyautar ƴaƴa mata ga wanda ya so ƴaƴa mata ga wanda ya so kyauta ce ubangiji yake maka kakkare na kace ya zai baka mata ya hana ka maza matan nan ubangiji da ya baka sai su zama sun fi mazan da ma a ce ya baka mazan matan da ya baka sai su fi mazan domin za su girma bayan sun samu kyakkyawar tarbiya a wajenka su auri mazaje salihai duk namijin da suka aura kuma ya zama danka saboda haka zai yi maka abinda danka da ka haifa a ciki ma watakila ba zai maka ba kaga ashe in ya baka ƴaƴa mata din ma in har ka yarda da kyauta ce ta ubangiji ka sallama ka gode to ubangiji sai ya sanya wannan ƴaƴa matan su zama kamar maza ne a wajenka haka nan wayahabu liman yasha'u inatan wayahabu liman yasha'u dhukur ko ya baka maza zalla ya baka maza zalla wanda za su taimaka maka lokacin da suke kake bukatar taimako aw yuzawwijuhum dhukrana wa inasa ko ya gauraya maka ya baka namiji maza da mata wa yaj'alu man yasha'u aqima wanda ya so ma sai ya sanya shi bakarara baya haihuwa shi ma watakila wannan ni'ima ce ubangiji ya so yi masa takila da an bashi dan dan ya iya zama ajalinsa sau nawa da ya zama ajalin ubansa to wani idan Allah ya sanya shi aqiman ya zama bakarara ne baya haihuwa ubangiji sai ya musanya masa ƴaƴan al'umma duka su zama ƴaƴansa duk inda ya shiga sai a kafa ba me kake bukata ba maka zo a taimaka duk inda ya shiga sai kaga ana taimaka masa ƴaƴan jama'a sun zama kamar ƴaƴansa suna yi masa abin da ƴaƴansa za su yi masa to wannan yana komawa ga yadda kai yarda da aikin ubangiji da kaddarar ubangiji abin da ya baka ka dangana da shi to sai ka samu wannan tagomashi za mu ga annabi Ibrahim alaihi salam tun a karan farko lokacin da aka jefa shi cikin wuta Allah ya tsirar da shi ya yi addu'a cewa rabbi habli minas salihin ya ubangiji kayi min kyauta habli minas salihin kayi min kyautar wani daga wani da ko zuriya daga cikin mutanen kware don haka Allah ya karba addu'ar sa ala al-kibari bayan ya tsufa sai ya bashi Isma'il sannan daga baya aka bashi Ishaq bashi Isma'il bai sa yayi mamaki ba don dama yayi addu'a Ishaq shine ya bashi mamaki a ce zai haihu kun ga yadda Allah madaukakin sarki ke gaya mana falamma dakhalu alayhi a cikin suratul hijr falamma dakhalu alayhi qalu salama qala inna minkum wajilun qalu la tawjal fabashsharuhu bighulamin alim qalu إنا نبشرك بغلام عليم قالوا أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون كذا سيئي ما ماكي لوكا تند سكا تيمنا مكا بشارة دواني يارو مي إلمي أنا نفي إسحاق فبشروه إنا نبشرك بغلام عليم منا مكا بشارة دواني يارو مي إلمي sai ya rika mamaki a bashartumuni ala an massani alkibaru bayan girman nan nawa lokacin ya kai shekara 100 wasu ya kai shekara 112 matarsa ta kai shekara 90 amma kuma an yi masa bishara da zai haifi yaro mai a bashartumuni ala an massani alkibaru fa bima tubashirun da wani irin bishara ce wannan kuke mun qalu basharnaka bil haqq gaskiya muke gaya maka wannan bishara gaskiya muke gaya maka kuma idan annabi Ibrahim alayhi salam ya yi mamaki duk da cewa mala'iku ne suka gaya masa ba za mu yi mamakin wannan ba kamar annabi zakariya alaihi salam. Annabi zakariya shi ya addu'a, rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. قال رب أن لا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يخلق ما يشاء. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. كدوب أشياء الدعاء يا أبنجي لو كنت يشي قبل مريم عليها السلام يقايا مرمري أبو لنتا kayan marmarin da ba a samu su a lokacin, ta nuna masa Allah ne ya bata, kuma Allah yana iya abin da ya ga dama. Da ya fita sai shi ma ya addu'a ya ce Allah ni ma ka bani zurriya tayyiba. Shi ma lokacin ya manyanta shi Allah ka bani zurriya tayyiba don kana karɓa addu'a. Sai mala'iku suka kira shi tunda annabi suka ce Allah yana maka bushara, yana maka bushara zaka haifi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah, wanda zai gaskata wata kalma ta Allah shine annabi Isa, musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan kuma zai zama shugaba, wa hasuran kuma wanda zai zama yankakke ba ruwan shi da mata mai ibada, wa nabiyyan min as-salihin kuma ya zama annabi cikin salihan bayi. Kaga yaro ki Allah, Allah ya aika mala'iku su yi masa bushara an karba, kuma sai da yana mamaki rabbi anna yakunu li gulam wa qad balaghani al-kibar, ya za a in haifu Allah bayan kuma gashi na manyanta, wa imra'ati aqir matata bakarara bata haihuwa, ai bai kamata yi mamaki ba, ru bai ba. To wallahi wani lokaci in ka roki abu wanda baka sa tsammanin zaka samu, da zaran aka ce zaka samu sai ka dumo ci ka je wurin wani ka dan nemi da Allah, ina so da Allah a dan taimaka min da naira 100 zan ci abinci gida na ba abinci, kawai yana shiga sai dauko daurin miliyan ɗaya sai ce ga wannan. Kaga naira 100 ma yana ta zakure shi, da zai rarike shi cika ta kafe kafe tambaye tsiya wallahi. Jiyan nan sai da kazo na baka sai ya je ga dauko miliyan ɗaya aje a gaban sa, kaga dole ki kwace a ce dauke ce a ba ka dauka mana ba kai kazo kana nema ba, sai kaga yana abin nan ci anya da gaske ne. To shi ma lokacin da ya addu'ar, duk da ya san Allah ya roƙa, Allah yana yin abin da ya ga dama, amma ana amsa masa addu'ar sai ya kidime ce to ya zan kuma in haihu, gashi matata bakarara ce, wata zan auro wacce take yarinya mu haihu, ko kuma a'a mu ne za a maida samari a sake dawo da mu baya a irwanin din mu baya mu haihu. Sai ka ce haka dai zaka haihu din, haka Allah yake yana yin abin da ya ga dama. To shine annabi Ibrahim alayhi salam yake addu'a, yake godiya ga Allah da ya bashi alal kibari, duk da ya tsufa ya bashi Isma'il ya bashi Ishaq, yace inna rabbi la sami'ud du'a, lalle Allah mai karba addu'a, ce rabbi ja'alni muqimas salah, ya ubangiji ka sanya ni mai tsayar da sallah, wa min zurriyati, haka nan daga cikin zurriyata, rabbana wa taqabbal du'a, ya ubangiji ka ansa addu'a mu, ka ansa addu'ata, rabbi ighfir li wa liwalidayya, ya ubangiji ka gafarta wa iyaye na biyu, wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab, ka gafarta wa mu'minin ranar da hisabi zai tsaya. Annabi Ibrahim alayhi salam ya zai nemi gafara ga mahaifinsa bayan kuma ya san mahaifinsa ba musulmi bane. Bayanin da zamu kara kenan insha Allah.